Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na Juma'a ta ƙarshe a watan Oktoba shekara ta 2021. Da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Akalla mutane shida aka kace, sannan 21 suka jikkata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Mekele, babban birnin yankin Tigray, kamar yadda majiyoyin asibiti suka ce da BOA. Shugaban Amurka Joe Biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rukun kwarya ta Sudan, wadda sojojin Sudan suka hambara a farkon wannan makon. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Alhamis cewa shugabannin ƙasashen G20 suna da damar kawo ƙarshen cutar annobar COVID-19 a yanzu idan suka yi alƙawarin siyasa da kuɗi don yin hakan.
Kanin labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakuncin wani taron harkokin tsaro da ya haɗa kan 'yan majalisun Afirka. Muna da rahoton bayan labarai. Yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ɗaukan matakan matsin lamba da nufin ganin an koma turbar demokuraɗiyya a ƙasar Sudan biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi ranar Litinin. Ƙwararru a fannin harkokin mulki da siyasa ƙasashen Afirka na gani cika alkawuran siyasa da kuma adalci na iya magance wannan matsala.
In mutum yana wa al'umma adalci, tana bin hanyar da al'umma za su gani a ƙasa, irin alƙawuran da suka za su gani a ƙasa. To wannan kuma al'ummar ce za ta kare ka kai da kansu take bisa kifa.
Sai kuma shirin manuniya da gogan naku Isa Lawal Ikara. Na Ikara, yau ina hankali ya karkata.
Tirka-tirkar zaben zakulo shugabannin jam'iyyar APC a matakan jihohin tarayyar Najeriya ya nuna da abubuwa sun bi sirrin caɓi. Saboda a jihar Naijama an ce haka aka tafi zaben zakulo shugabannin kawuna a rarrabe.
Idan suna son sulhu ne, da su sun zo don mu san wane ɓangare ne ke da gaskiya yadda za mu sassauta su.
Muna kuma tafe da nasiha Juma'a, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane shida aka kashe, sannan 21 suka jikkata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Mekele, babban birnin yankin Tigray, kamar yadda majiyoyin asibiti suka ce da BOA. Harin ya kawo jumlar adadin waɗanda suka mutu da ma'aikatan lafiya suka ba da rahoto daga jerin hare-haren bama-bamai ta sama. Tun makon da ya gabata zuwa akalla mutane 12, kana 55 suka jikkata. Ma'aikatar tsaron Habasha ta fitar da wata sanarwa tana cewa an kai harin baya-bayan nan ne akan wani gareji da ake kira Mespin Industrial Engineering da ake gyaran kayan aikin soja da ke ƙarƙashin ƙungiyar 'yan tawayen yankin Tigray TPLF. Amma shaidu a Mekele sun faɗa wa BOA cewa harin da aka yi da safiyar jiya ya afka wa yankin wasu gidaje. An garzaya da waɗanda harin ya ritsa da su zuwa asibitin kula da masu buƙatar jinya na birnin, inda tsega wata mazauniya da ta samu rauni ta faɗa BOA cewa wani bam ya fashe a gidanta lokacin tana tare da iyalanta gaba ɗaya a ciki. Shugaban Amurka Joe Biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rukun kwarya ta Sudan, wadda sojojin Sudan suka hambara a farkon wannan makon. A cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar, Biden ya ce kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar ƙasashen Larabawa da sauran hukumomi na duniya sun yi allawa dai da kwace mulkin da sojoji suka yi da kuma cin zarafin masu zanga-zanga. Biden ya faɗa a cikin sanarwar cewa sakamakon hukumomin soja na Sudan yana da yawa kuma a bayyane yake. Dole ne a kyale mutanen Sudan su gudanar da zanga-zangar lumana, kuma dole ne a maido da gwamnatin rukun kwarya. Ya kuma yi kira ga mahukuntan Sudan da su saki gaba ɗaya waɗanda suka tsare a wannan makon, ciki har da masu rajin kare demokuraɗiyya da dama da aka tsare yayin da suke zanga-zanga kan juyin mulkin a ranar Litinin da ta gabata. Shaidu sun ce an ci gaba da gudanar da mummunar zanga-zangar a kan titina jiya Alhamis da yamma, inda jami'an tsaro suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da harbi kai tsaye da harsashen roba kan masu zanga-zangar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Alhamis cewa shugabannin ƙasashen G20 suna da damar kawo ƙarshen cutar annobar COVID-19 a yanzu idan suka yi alƙawarin siyasa da kuɗi don yin hakan. Da yake magana a taron COVID da ya saba yi a headquarter hukumar WHO da ke Geneva, Tedros ya sanar da sabbin dabaru game da yadda hukumar WHO za ta kula da samun kayayyakin COVID-19 cikin sauri, wanda ya kira da saka jari na ƙasa da ƙasa na dala biliyan 23.4 don magance rashin daidaito a duniya na allurar rigakafi da gwaje-gwaje da kuma jinya. Tedros ya ce adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa yana ƙaruwa a wannan makon a karon farko a cikin watanni biyu sakamakon ci gaba da hauhawa a Turai, wanda ya zarta raguwa a sauran yankuna. Ya ce wannan wani ƙarin tunatarwa ne cewa har yanzu ba a shawo kan annobar ba.
To, kada a yi nisa nan gaba kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taka rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buɗe wani taron harkokin tsaro na wuni biyu da ya haɗa kan 'yan majalisan gwamnatocin ƙasashen nahiyar Afirka. Wakilinmu mai ɗauko mana rahotanni kan harkokin tsaro, Hassan Maina Kaina, ya halarci wannan taro, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
This forum is a strategic platform that brings together lawmakers from across Africa, as well as representatives of the Africa Union, the Economic Community of West African States, ECOWAS, and the European Union, the EU.
Shugaban Najeriya, wanda mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo ya wakilce shi, ya bayyana taron wanda ya tattaro 'yan majalisun nahiyar Afirka da kuma wakilai daga tarayyar Afirka da ma tarayyar Turai don tattauna kalubalen tsaro, wanda ke cewa ya zo daidai lokacin da ya dace, musamman in aka yi la'akari da yadda aika-aikar 'yan ta'adda ke bazuwa kamar wutar daji. Yana mai cewa kullar matsalar tsaro a ƙasa ɗaya ka iya bazuwa zuwa sauran ƙasashe, har ma ya mame shiyar da ƙasar ke ciki ya ma wuce nan. Abin ma kenan da ya sa bullo da hanyoyin tunkarar kalubalen irin wanda ake yi yanzu ke da matukar alfanu sosai.
Despite the remarkable cooperation efforts between Africa and Europe, security problems have increased in recent years on the African continent.
Mr. Roland Stein na gidauniyar Konat a Darawa ta kasar Jamus da suka sa hannu wurin shirya wannan taro ke cewar duk da irin hoɓɓasan da Afirka da Turai ke yi na tabbatar da tsaro, matsalar tsaron sai karuwa take yi a nahiyar Afirka cikin 'yan shekarun nan, musamman kalubale irin na ta'addanci da kuma manyan laifuka irin na ƙasa da ƙasa da kuma nau'o'i irin na tarzoma, da ya sa dole tarayyar Turai ta sake lale wurin tunkarar wannan kalubale. Toko toce fuska tarayyar Turai za ta taimaka wa Afirka kan sha'anin tsaron. Honorable Ibrahim Sha'aban Sharaɗa shi ne shugaban gamayyar jagororin kwamitin tsaro na 'yan majalisun nahiyar Afirka.
Taken taron shi ne wato samar da haɗin kai tsakanin ɓangaren Europe da kuma Afirka, sabbin dabarun taimakon Kenya da za mu samu daga can zuwa wannan ƙasar, da kuma sabon facilities da aka samu wanda aka canja daga wato wanda ake ce mai African Peace Facility, wanda aka canja shi zuwa European Peace Facility, wanda an daɗe ana ta aiki akan irin waɗannan abubuwa, kuma ƙoƙarin fahimtar da ƙasashen Turai kan halin da ƙasashen Afirka suke ciki na fuskar tsaro shine makasudin wannan, kuma a ƙa'ida ya kamata mu haɗu da su zaurukan majalisun ƙasashen Europe su fahimci mahimmancin shigowa ƙasashen Afirka da taimakon ƙasashen Afirka wajen yaƙar ta'addanci. Ruwar mu da su 'yan majalisu na ƙasashen Turai za su daɗa taimaka mana wajen fahimtar da shugabannin ɓangaren gwamnatinsu akan abin da ake bukata a Afirka domin ta zauna lafiya dangane da tokare matsaloli na tsaro da suke damun wannan ƙasa.
A yau Juma'a ne ake salon za a rufe wannan taro. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, a gaida Malam Hassan, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya.
Ma'aikatan babban banki da jami'an gwamnati a sassan duniya na ƙoƙarin shawo kan kasuwannin hada-hadar kuɗi da sauran jama'a cewa hawa farashin kayayyaki na baya-bayan nan na wucin gadi ne, kuma ba sa nuna alamun fuskantar hawa farashi na lokaci mai tsawo. Amma da yawa suna shakkar bincikensu. Ana auna tsadar rayuwa da hawa farashin kowane nau'in kayayyaki daban-daban da ayyuka da suka shafi tattalin arziki, yayin da wasu hawa farashin kayayyakin ba sabon abu ba ne, ya zama da matukar wahala mutane su iya sayan abubuwa masu muhimmanci kamar mota da abinci da sutura da kuma gida. Sau da dama mutane sukan dora wa gwamnati alhakin hawa farashin kayayyaki, wanda ya sa kula da hawa farashin kayayyaki yake da muhimmanci ga 'yan siyasa. A Amurka, alal misali, jam'iyyar Republican tana amfani da shaidar hawa farashin kaya yanzu wajen caccakar gwamnatin shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat kan yadda yake tafiyar da harkokin tattalin arziki. Daga ƙarshe, jiya Alhamis, Amurka ta sanar cewa za ta samar da kusan dala miliyan 144 na taimakon agajin jin kai ga Afghanistan, inda miliyoyin mutane za su iya fuskantar matsananciyar yunwa a cikin hunturun sanyi matukar ba a kai agaji nan da nan ba. Mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa ta Amurka, Emily Horn, ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa taimakon Amurka zai tafi kai tsaye ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke ba da tallafi kai tsaye ga sama da 'yan Afghanistan miliyan 18.4 da suke tsananin bukata, ke har da 'yan gudun hijira Afghanistan da ke ƙasashe makwabta. Horn ta ce ƙarin tallafin kuɗin ya kawo jimillar taimakon jin kai na Amurka a Afghanistan da 'yan gudun hijiran Afghanistan a yankin zuwa kusan dala miliyan 474,221, wanda shi ne babban taimako daga kowace ƙasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da daukar matakan matsin lamba da nufin ganin an koma turbar demokradiya a kasar Sudan biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi ranar Litinin, kwararru a fannin harkokin mulki da siyasar kasashen Afirka na gani cika alkawuran siyasa da kuma adalci na iya magance wannan matsalar. A cikin hirarsa da sashen Hausa, Professor Bube Namewa na jami'ar Diof ta kasar Senegal ya bayyana yadda zanga-zanga da yajin aiki da al'ummar kasar Sudan suka shiga na nuna kin jinin wannan juyin mulki zai iya yin tasiri.
Idan farafulan nan sun yi tsayin daka na gaskiya, suka haɗa kansu, suka haɗa gwiwoyinsu, to wannan juyin mulkin ba zai je nesa ba. Wato ikon so zawa yana da iyaka, ba ya iya wuce abinda al'umma ke so. Inda ya zamanto al'umma ƙasar Sudan gaba ɗayanta suka koma tsintsiya maɗaurinki ɗaya, to za su ga bayan wannan ifa. Amma in tsoro kuma ya shiga cikin zuciyarsu, idan suka yi tsoro suka bari, to so zawan nan fa za su ɗauki mulki kuma zamana za su yi dindindin kuma su rinka muskula musu. Kamar yadda aka san dai ikon soja yawancinsu da dai iko ne na kama karya kuma ba 'yanci sam-sam-sam. Amma kamar yadda na faɗi, al'umma ita ce ke iko, al'umma tana da ƙarfi, ba wai rashin bindiga a hannu ba. A hannun ɗan adam da ya zamanto ba bindiga a cikin shi, ya yi hannun da ya zamanto yana da bindiga a hannun shi muhimmanci. Takan yiwuwa ma a samu a can ɓangaren na sojawan wa'anda su kuma za su kama banye ma sojawan in suka ga ɓarnar ta yi yawa a cikin farafula ana kashe mutane, sukan iya banye musu baya su koma bayan masu zanga-zanga farafula dan a zauna lahiya. Saboda an san da cewa ana cewa soja kansu ɗaya haɗe yake, ba kullum bane kansu yake haɗe. Akwai wa'anda suna tausaya jama'a, idan suka ga abin ya yi yawa, ɓarnar ta yi yawa, to sukan kunce sukan walwale ma ɗan uwansu baya, sai su koma su mara ma ɗan farafula da su taimake su. An taɓa samun haka nan. To sai dai kuma hawaye su kan kansu wa'anda za su mara musu baya, wata rana in suka zama nawa za su rinka rike iko rika rikau.
To ana gani kamar demokradiyya ta fara samun karɓuwa a ƙasashen nahiyar Afirka, ya ne kake ganin za a iya magance aukuwa irin wannan lamarin?
Ina so in jayo hankalin ma'aikanta na nahiyar Afirka su rinka ma jama'a adalci. Dan rashin adalci shi yake kawo juyin mulki. Gashi nan mun gani an yi shi a jamhuriyar Mali, mun ga an yi shi a jamhuriyar Guinea Conakry. Ba kasar nan da ya samu ta nahiyar Afirka da ya zamanto mun shiga kamar tata wadda ya zamanto mu ba mu da riba a cikinta. Ba ki da wannan kasa wadda ya zamanto a yau cikin duniyar nan in dai ta mutu ta nahiyar Afirka wadda ba za a yi musu babba juyin mulki in dai ya zamanto habba su ma al'umma adalci. Amma in mutum yana wa al'umma adalci kana bin hanyar da al'umma za su gani a kasa, irin alƙawarin da ka ɗauka za su gani a kasa, to wannan kuma al'ummar ce za ta kare ka kai da kake bisa kifa. Amma in babu wannan sai ki ga mutane suna hutuwa suna tabi suna murna ta cewa da an bar da ikon da ya zamanto yana raina musu guna musu. Wannan shi ne nake so in shayo hankalin shugabanninmu su rinka adalci. Rashin adalci yana sa gobe su koma cewa inda na sani.
Profesor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop ta ƙasar Senegal, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Tirkar zaben zakulo shugabannin jam'iyyar APC a matakan jihohin tarayyar Najeriya ya nuna da abubuwa sun bi sirrin caɓi, saboda a jihar Niger jama'a an ce haka aka tafi zaben zakulo shugabannin kawuna a rarrabe.
Idan suna son sulhu ne da su sun zo don mu san wani bangare ne ke da gaskiya yanda za mu sassauta su.
Dukkan mu sanatoci uku da 'yan majalisa goma da muke Abuja ba mu da sane da cewa akwai wata congress da aka yi daban.
Sai dai a jihar Kaduna ayan jam'iyyar APC sun ce salon alun suka cike dukkanin gurabe.
To wani rufa-rufa aka yi? Bayan abu ne an yi shi a bainin jama'a, kowa ya ga me aka yi. Ita rayuwa idan har kuna da haɗin kai komai zai zo muku cikin sauki.
Su kuwa 'yan majalisar wakilai da na dattijai samun daidaito suka yi akan maganar kwaskwarimar dokokin zabe.
Mun yadda za a aika da zabe ta na'ura, sannan kuma mun yadda jam'iyyu za su fitar da 'yan takara kai tsaye.
Kwaskwarimar dokokin zaben kuma ta bayyana cewa ta nashuwa gabanin hukumar zabe da jam'iyyu su ma ba su tsira ba idan suka bari zaben ya cabe.
Ko shugaban zabe ya yi magudi to shi ma da dokar ta kama a kansa, ko jam'iyya ta yi laifi ta kawo dan takarar da bai cancanta ba ita ma jam'iyya za a yi mata tara kuma za a gurfanar da ita.
Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kawo muku muryoyi babu wani zaɓe-zaɓe. Shiri na 37 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa dukkanin shugabanni cewa abin da kowa ya shuka fa shine a ƙarshe zai girbe. Mai yiwuwa kuma wannan ne yasa jam'iyyu suka ja ragamar jawo shugabanni a dukkanin matakai don tabbatar da sun yi kyakkyawan daɓe. Kodake a jihar Niger zaben shugaban jam'iyyar APC na matakin jihar ne aka ganshi an tafi kawuna a rarrabe. Domin kuwa duk da Alhaji Halluruji kan tore ne a bangaren gwamna aka ce ya zama shugaban jam'iyyar APC jihar Niger, shi ma Honorable Nasiru Obandiya ya ce fagen fama aka fita kuma shine ya lashe zabe. Tunima dai aka ji shugaban wata kungiya ta 'yan asalin jam'iyyar APC a jihar Niger da suke kirarin su suka kafa ta Honorable Abubakar Kacha na gaya wa duniya da gangan aka yi gangancin ganin an bari abubuwa sun jagwagwabe.
An za a yi consensus ka san duk wadanda sun ka sayi form sai a kira su a zauna da su a tattauna da su don kuɗin su ne sun ka kashe sun ka sayi form.
Shi Nasiru Ubandiya kana nihin ya sayi form ne?
To sun je zo gida dukkan su kuma sun zo da form, sun ce sun sayi form kuma an ce ba za a yi musu screening ba. According to abinda sun ka faɗa sun ce an guje su.
Ana magana akwai bangaren Zakari akwai bangaren Ubandiya, ku a matsayin ku na ku anda kuka kafa APC su wane ne kuke gani ke bin kan tsari?
To lokacin da dai sun ka kawo min koke-koken su mun je gidan rediyo mun fada, mu kuma mutanen dikan Turo ba mu gan ko dayan su ba. Don idan suna son sulhu ne da su sun zo don mu san wani bangare ne ke da gaskiya yanda za mu sassauta su.
Sai kuma duk da kada masar jantare Nigerian da ke wakiltar Niger ta gaban Sanata Sani Musa 313 ya ce ya kamata a gane daidai to aka samu kuma an yi komai a fili babu wani abin da aka lullube.
Mu dai a APC a jihar Niger ina jin mun yi congress din mu yadda ta kamata saboda mun yi consensus kuma an fito da Halliru G Kantoro akan matsayin shugaban jam'iyya kuma mun yi na'am da haka dukkan mu sanatoci uku da ƴan majalisa goma da muke Abuja ba mu da sane da cewa akwai wata congress da aka yi daban.
Nasiru Ubande yana korafin cewa ya sai form kuma ba a gayyace shi batun sulhu da wani ba.
To ka san a siyasa kowa na iya korafin sa kuma abu ne da za a saurara masa a zo a zauna a yi sulhu ba wani hakuri ya bari wani su ba sa bari. Akwai matakai da muka dauka na gyara wannan al'amari a yi sulhu.
Wannan ta tabirzan rikita-rikitan rungumannin mu fadin da ake gani cikin jam'iyyar APC a wasu jihohin da ake ganin abubuwa sun cabe sun bambanta da abin da aka gani a jihar Kaduna da aka ji sabuwar shugabar mata ta jam'iyyar APC a jihar Hajiya Maryam Suleiman da aka sani da mai lusau na gaya wa duniya cewa zabe aka yi na gaskiya kuma an cike dukkanin gurabe.
Ita rayuwa idan har kuna da haɗin kai komai zai zo muku cikin sauki. Allah ya ba mu gwamna jajirtacce wanda ya san ya kamata. To wani rufa-rufa aka yi bayan abu ne an yi shi a bainin jama'a kowa ya ga me aka yi.
Amma ba ana magana shafaffu da mai ne kawai aka babbawa mukamin ba.
A'a ba wani shafaffu da mai. Shi mallan ya duba ya gani kowa meye capacityin shi. Abin da yi daidai ne. Mu kuma Allah ya yarda ba za mu kawo abin da za a wa mai girma gwamna Dariya ba. In Allah ya yarda za mu ba marɗa kunya.
Kina nufin anan jihar Kaduna ba samu irin abubuwan da aka samu a sauran jihohi ba na zabe guda biyu.
To ina aka samu wakaji ya fito ya ce kaza. Sauran jihohi baka ga abin da suke ta yi ba suna ta korafi ba su yadda da nasu zaben ba amma a Kaduna kuwa shiru saboda sun san ya san me yake yi. Baya abu daka.
Tun lokacin da aka samu rarrabuwar kauna tsakanin ƴan masar jantare Najeriya da na wakilai akan maganar kwaskwarimar dokokin zabe. Wasu ƴan kasa da dama suke ganin irin damar da aka samu ta kwaskwara kwaskwarimar kwashe wasu sassan kunnin tsarin mulki za ta sulle. Sai dai a ƙarshe ƴan Masar sun samu daidaiton da aka ji shugaban masu rinjayar Masar jantare Najeriya Sanata Yahaya Abubakar Abdullahi na tabbatarwa duniya cewa an samu fahimtar juna a dukkanin bangarori kuma dukkanin wata baraka an yabe.
Aiki aka samu da aka zo akwai bambance-bambance akan dokar zabe tsakanin na hawu da na sanata. To saboda kwamitocin nan dama tun da farko tare suka aiki to shine aka nada mu zo mu duba in akwai bambance-bambance tsakanin su mu gyara. Muka duba kuma bambance-bambancen ba yawa saboda haka mun zauna mun gyara an yi yanzu an building ya zo guda in an zo a aikin da muka yi za mu kai ga house adopting na gyara kai shugaban kasa sa hannu mun gama aikin mu.
Tunma dai dan tabbatar da daidaiton da aka samu tsakanin bangaren guda biyu aka ji masokilan tarayyar Najeriya na cewa yanzu dai babu ragowa wani rabe-rabe domin shugabar committee zabe a masokilan tarayyar Najeriya Honorable Aishatu Jibril Dukku ta daddale dallan bayanan cewa yanzu dai kam a dukkanin bangarori babu ragowa wani shagube.
A yau din nan mun cimma matsaya daya mun yadda za a aika da zabe ta na'ura sannan kuma mun yadda jam'iyyu za su fitar da ƴan takara kai tsaye wanda za su zo da katunan su na jam'iyya su yi layi su fitar da ƴan takarkari.
To akwai korafe-korafen da suka faru a majalisa lokacin da kuka kammala wannan aiki in bangaren adawa ke ganin kaman kun yi son kai.
To a gaskiya ba haka bane. Mu abinda muke so muna so mu karfafa demokradiya ne domin in ba hakan aka yi ba zai kasance akwai sauran rina a kaba.
Ba kya ganin kaman har yanzu akwai alamun son rai cikin wannan al'amari domin wajen fidda shugabannin jam'iyyun ma ai ba kowa da kowa ne zai zabi wanda za a fitar ba ko
kowa da kowa ne yazo yayi zabi.
Misali kaman a ce a Abuja in ana da ɗan jam'iyyar APC mutum miliyan 3 a ce duka miliyan 3 nan ne suka fito suka zabi shugabanni.
To ai kin san harkar demokradiya ba za a tilasta maka a ce sai ka fito ba amma an baki dama an baka dama.
Shi ma dai ta kwaron Honorable Aishatu Jibril Dukku a masar da tijan tarayyar Najeriya Sanata Kabiru Ibrahim gaya ya gaya wa manuniya cewa su da zabe na gaskiya Najeriya fa sun riga sun kulla auren zobe har ma da cewa dukkanin wani zanen zuba zunubin zabe yanzu an riga an kakkabe.
An samu daidaituwa mai kyau kwarai da gaske. Abinda ƴan Najeriya suke so a yi zabe da amfani da na'ura mun tattauna da wannan mun yadda. Mun kuma ilo tattauna akan idan mutum ya yi laifi babba akwai doka da za ta kama shi ko daurin shekara ko kuma ya biya kuɗi miliyan 10. Duk inda za a bi ta hanyar magudi mun tattoshe ko da ko shugaban zabe ya yi magudi to shi ma da dokar ta kama a kansa ko jam'iyya ta laifi ta kawo dan takarar da bai cancanta ba ita ma jam'iyya za a yi mata tara kuma za a gurfanar da ita kan laifin da so akwai abubuwa da yawa da muka danda mu gyara wannan tsarin zaben nan ba mu yadda kuma ringa sayan qura'a ba in ka sai qura'a ka sai katin mutane ka tara shi ma doka ce za a kama mutum kusan zai biya kudi rabin miliyan ko kuma daurewa dan shekara 1 da rabi nan ka duba mutane sun matsa a Najeriya suna son a yi zabe ta hanyar na'ura kuma muka ce in dai ita hukumar zabe a shirye take za ta yi gaskiya to ba matsala wannan yana da muhimmanci kwarai wannan doka kuma na tabbatar idan Buhari ya sanu a wannan abin da yake so ya bar tarihi na gari zai tabbatar tarihi na gari ya bari insha Allah
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya da ke kokarin nuna gaskiya babu wani rabarabe a madadin Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan taimaka wajen tabbatar da an yi wa kafar manuniya kyakkyawan lallabe sai Mustafa Nasiru Batsarin da ya bibi batun zaben shugaban jam'iyyar APC din jihar Niger da aka ce ya gamsa tuntube ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya
to a gaida na Ikara sai kuma fitare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila yanzu kuma sai nasihar jama'a
Usman daga nan sakon Shanu Lobanta Abia a nasihar mu na yau Juma'a za mu duba game da irin jarrabawan da muke ciki a wannan lokaci na daga bala'o'i da gasunan da iri daban-daban wanda ke faruwa dalilan da ya sa Allah ke jarraba mu kamar yadda muke gani a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gaya mana cikin alƙur'ani wanda idan zunubai suka yawa to za mu jarrabe ku da wani abubuwa daga tawayar rayuka da tawayar dukiya da rayuka da tawayar arziki da kuma tawayar ƴaƴan itatuwa ƴaƴan itatuwa na shine ta hanyar da za a hana mutane ma'ana kamar likitoci masana kiwon lafiya ciwukan cututtukan da za su samu mutane a shekarar mutum ya ci kaza da kaza da kaza duk yana da ciki to abinda za a yi shine mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar neman gafaran da yawaita istighfari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gafara sai ya yi mana waɗannan matsiku da muke ciki Allah madaukakin sarki ya yi mana sauki a rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Allah mutane shida aka kashe sannan 21 suka jikkata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Mekele babban birnin yankin Tigray kamar yadda majoyin asibiti suka shaida wa BOA. Harin ya kawo jumlar adadin waɗanda suka mutu da ma'aikatan lafiya suka bada rahoto daga jerin hare-haren bama-bama ta sama tun makon da ya gabata zuwa akalla mutane 12. Kana 55 suka jikkata. Shugaban Amurka Joe Biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rukun kwarya ta Sudan, wadda sojojin Sudan suka hamfara a farkon wannan makon. A cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar, Biden ya ce kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar ƙasashen Larabawa da sauran hukumomi na duniya sun yi Allah wadai da kwace mulkin da sojoji suka yi da kuma cin zarafin masu zanga-zanga. Biden ya faɗa a cikin sanarwar cewa sakamakon ga hukumomin soja na Sudan yana da yawa kuma a bayyane yake dole ne a kyale mutanen Sudan su gudanar da zanga-zangar lumana kuma dole ne a maido da gwamnatin rukon kwarya.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke kawo muku har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. Za ku kuma iya samun ƙarin rahotanni har ma ku yi tsokaci da kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, sai kuma da Hantsi ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.